Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Lahadi 19 ga watan Maris. Kwana guda bayan kammala zaben gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya kuma ake kan dakon sakamakon. Don haka shirin namu na asubahin yau kusan kacukan akan yadda aka yi zaben ne da abubuwan da suka biyo baya da kuma wasu rahotanni na musamman masu alaka da zabe da kuma siyasar Najeriya. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgizar ƙasa ta faru a kudancin ƙasar Ecuador da arewacin Peru inda ta kashe mutane aƙalla 12 yayin da wasu mutane kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzai. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayar da rahoton wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 a jiya Asabar a wuri mai nisan kilomita 50 kudu da Guayaquil. Shine birni na biyu mafi girma a Ecuador. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar ta kudancin Amurka ta bayar da rahoton cewa mutum ɗaya ya mutu a yankin Andin na Cuenca da kuma wasu uku a jihar El Oro da ke gabar teku. Hukumomin sun bada rahoton cewa gine-gine da gidaje sun tsage, kana wasu katangunsu sun ruguje. An bada umarnin rufe hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna mutanen da suka taru a kan titunan Guayaquil da kuma al'ummomi da ke kusa. Jiya Asabar, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a kafar sada zumunta yana shaida mabiyansa cewa bisa abin da ya yi kira da tonon asiri daga ofishin lauyan gundumar Manhattan, ya ce yana sa ran za a kama shi a ranar Talata. Trump a saƙon da ya aike ta dandalinsa na sada zumunta na True Social ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar sake karɓe ƙasarsu. Babu wani tabbaci daga hukumomi kan duk wasu tuhume-tuhume da za a yi wa Trump. Rahotanni daga kafafen yaɗa labarai a cikin kwanakin nan na nuni da cewa hukumomin tsaro a birnin New York na tattaunawa kan shirye-shiryen tsaro idan har an tuhumi Trump. Idan aka tuhumi Trump zai zama wani abu da ba a saba gani ba ga mutumin da ya bayyana aniyarsa ta hargitsa siyasar ƙasar baki ɗaya, inji Bradley Moss, wani lauya na Washington da ya kware a shari'ar da ta shafi tsaron ƙasa. Idan har an tuhumi Trump da laifi zai zama karo na farko a tarihin Amurka da aka kama wani tsohon shugaban ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa an tsawaita yarjejeniyar ya fitar da hatsin Ukraine daga tashoshin jiragen ruwa na tekun Bahar al-Aswad wadda ta kare a jiya Asabar amma ba ta bayyana tsawon lokaci ba. Bisa ka'idojin yarjejeniyar ya kamata a sabunta yarjejeniyar na tsawon kwanaki 120, amma Rasha ta ce za ta ƙara tsawon rabin wannan lokaci. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta shaida a kamfanin dillancin labarai na TASS na Rasha a jiya Asabar cewa Rasha ta amince da tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsin na tsawon kwanaki 60 kacal.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji ana kan dakon sakamakon zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Don haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilanmu na arewa maso yammacin Najeriyar, Sani Shu'aibu Malumfashi, wanda na fara da tambayarsa yadda aka gudanar da zaɓukan na matakin jihohi a faɗin ƙasar a wannan jikon. Sai ya ce,
a tsarin gaskiya zaɓe a bana an gudanar da shi cikin tsauraran matakan tsaro don tabbatar da wasu abubuwa ba su zo sun ya musu lissafi ba a aksarin wuraren jefa ƙuri'a. Duka dinan kasna ba mu samu inda aka samu labarin wani ko na'ura ta yi wani abu ba daidai ba, kuma mutane na bayyana gamsuwarsu game da yadda aka gudanar da shi. Kuma haka labarin yake a aksarin jihohin ƙasa duk waɗanda ne muka ji.
Ya zuwa yanzu an ɗan fara samun sakamakon?
To a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zaɓe, abin hawaji ne. ‘Yan majalisar dokoki nasu za a fara gabatar da su ne ofishin da ke tantance waɗannan, inda akan yi tambayoyi sai an faɗi ƙuri'un da aka jefa da waɗanda aka soke da abubuwan da suka faru an gamsu da shi kana a tantance wannan ƙaramin hukuma don ta kai gaba. So daga nan ne idan suka wanda duk ƙaramin hukuma da aka tantance nata ita kuma sai ta zo hedkwatar hukumar zaɓe na ƙasa don gabatar da sakamakon zaɓe na gwamna. Halin da ake ciki kenan yanzu. Gaskiya zai kai yammacin Lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗin guda biyu a faɗin ƙaramin hukumar mulki ta Katsina wanda yake guda 34 ne. Abin da ya faru nan shi ne ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar Katsina.
Shin akwai inda aka samu tashe-tashen hankula koko?
A hakikanin gaskiya an sami labarin wato tashin hankali a wasu jihohin, misali a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar mulki ta Gumi an sami wasu matasa biyu waɗanda suka zo a lokacin da aka kammala kirkin ƙuri'u, hakanan suka zo suka farma mutane a ɗaya daga cikin tashoshi suka fara sassare-sassaren mutane, hakanan da suka ɗauki wasu daga cikin takaddun amma ba muhimman ba na sakamakon zaɓe, suka ɗauki akuna suka faffasa su suka gudu. To amma mutanen gari sai suka yi kukan kura suka kan aka bi su aka kama su suka yi musu shegen dukan aka yi musu jina-jina, yanzu su suna asibiti. Ka an sami matsaloli a wasu daga cikin wurare yanan cikin garin Kano a jihar Kano wanda yake tabbas an yi magana game da an yi tunanin dama hakan za ta faru. Ka ji abubuwan da suka faru kenan a wasu wurare, amma nan dai Katsina kam alhamdulillah babu wani rigiman da aka samu dangane da batun wannan zaɓe.
A gaida Sani, to bari mu je ga sauran rahotannin da suka jibanci zaɓen ta fuskoki daban-daban da kuma yadda ake kan jiran sakamakonsa. Da farko bari mu kaɗa Kano mu je wainar da aka toya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Sakamako na kazan submit yanzu gaskiya layi muke bi, inda dai muka yi a mobile hotoro an yi an gama lafiya ba wata damuwa gaskiya, sai dai yanzu kawai da zamu dare a nan ne gaskiya abun ba daɗi. Inda mu dai mun fara zaɓe da wuri tun ƙarfe 8:30 kenan, muka dawo nan wajen ƙarfe 4 da wani abu.
Malama Jimmai Bulus kenan, ɗaya daga cikin malaman zaɓe a yankin mazaɓar Hotoro ta ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Zaben da ya wakana cikin lumana a wurare da dama a faɗin jihar ta Kano, amma an fuskanci fashe-fashen akwatunan zaɓe da lalata kayayyakin na zaɓe a wasu sassan jihar. Baya ga haka an yi ciniki da musayar kayan masarufi tsakanin wakilan 'yan takara da masu zaɓe, kamar yadda wani malamin zaɓe ya shaida min.
Akwai mutanen da suka zo da motoci suna raba atamfa da taliya da kuɗi suna sa mutane su zaɓi jam'iyyarsu. In kika je musamman mata, don saboda mata sun fi fitowa, idan kika zaɓi jam'iyyar da suke so sai su baki taliya ce ko atamfa ko kuɗi. Mun yi wa security magana shi ne sai muka ce suka ce musu su bar wurin, amma da suka bar wurin dai akwai wani filin bal a ta can shi bayan inda muke ina ga a can suke mobilizing ɗinsu da suke gaya musu abubuwan nasu.
Wannan bawan Allah na cikin waɗanda suka amfana da kuɗaɗen da wakilan 'yan takara suka raba domin a jefa wa 'yan takararsu ƙuri'a.
Sunana Abdulrazak Abdullahi Hamza, na jefa ƙuri'a a zaɓe yayi kyau alhamdulillah. Ni ma an bani abin asali kuma alhamdulillah na ji daɗi da aka bani, amma
aka baka
kuɗi aka bani.
Nawa aka baka?
Naira 2,500 ce. Dai abin da nake so a raina shi na zaɓa, domin cewa ina kallon wannan abin da aka bani ba zai kashe min ishiruwa kuma ba zai kashe min in daina rashin kuɗi a rayuwa ba so kuma na duba quality din abin da idan naje lahira zan ga Allah subhanahu wataala dalilin da yasa na zabuwa ne
akan daina zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnatin Kano wanda yayi wa jam'iyyar NNPP takan shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata sanata Rabiu Musa Kwankwaso ke kokawa kan yadda yace jami'an tsaro na kama ƴaƴan jam'iyyar sa a Kano
mutanen mu da suke kulla a cikin DSS Allah kadai san iyakar su duk wani mutum wanda yake babba ko dai an kame shi ko ya buya sannan na zo nan na tada mutane da yawa duk sun zo suna gudun hijira kuma har wasu mafiya yawan su sai da safannin suka fita saboda DSS suna ta yawa suna ta kama su duk wani wanda ake zaton a wata jiha a wata local government yana da muhimmanci yana kalle su irin zalincin da suka yi mana duk shekara ta 2019 ai da mu masu fituna ne ai da sun gane kuskuren su amma yanzu ma Allah ya za su gane domin dai zalunci ba kun kware ne ba
ana sa bangaren dan takar mataimakin gwamnatin Kano na jam'iyyar APC Murtala Silagaro wanda ya tabbatar da cewa an samu hatsaniya a wasu cibiyoyin zabe na sassan jihar ya buƙaci magoya baya su zauna lafiya
ina kira ga magoya baya cewa dukkan abin da ya fito a sakamakon wannan zabe a karbe shi kuma a amince da shi kuma a bada goyon baya ga duk wanda Allah ya bawa domin jihar Kano ita ce a gaban mu al'ummar jihar Kano sune a gaban mu zaman lafiyar jihar Kano shine gaba da komai
a gobe Lahadi ne dai ake sa ran fara tattara sakamakon zaben daga yankunan kananan hukumomi 44 na fadin jihar Kano wanda zai wakana a shalkwatar hukumar zabe ta INEC a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Kwari, to daga Kano kuma bari mu dan matsa zuwa Kaduna, inda aka ce an yi mahada hajar ƙur'u. Amma Isa Lawan Ikara, yaya aka fara kiraye ƙur'un ne wai?
Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida.
Yadda aka fara kirga ƙura'a kenan a wasu rumfunan zaɓe da ke ƙaranan hukumomi 23 na jihar Kaduna saboda yadda aka fara zaben gwamna da 'yan majalisa a kan lokaci a mafi yawan rumfunan da ke jihar Kaduna. Mai martaba sarkin Zazzau ambassador Nuhu Bamalli ya ce yadda aka gudanar da zaben abu ne mai armashi sai dai kuma ya ja hankalin al'ummar jihar Kaduna.
To alhamdulillah muna wa Allah godiya kuma yanda aka sani kowa yana cikin walwala yana kofar fada kuma labarai sun ishe mu sai mun kusan ko ina haka ne to muna son mutane su girmama juna su girmama ra'ayin juna kuma shi zaben nan na 'yan sawoyi ne kawai Allah ya riga ya nada wanda zai yake so ya nada tun kafin ma halicci wanda za su takara saboda haka idan mutane suna da imani to sai a koma abinda alkur'ani ya fada haka kuma su ma wanda yake ko Christians ne shi mulki Allah yake ba da shi kuma muna kira ga duk wanda Allah ya ba shi iko ya winin din zaben nan ya rungume da yan a tafi tare don a gina ƙasa
mafi akasarin rumfunan zaben da na zaga dai an yi zabe ba tare da wata tangarda ko samun matsala ba duk da yake kuma a mafi akasarin rumfunan mutane ba su fito zabe kamar da suka fito a zaben shugaban kasa da ƴan majalisar shi ba
sunana Abubakar Musa Labase gaskiyar magana an fito jefa ƙura'a kuma ana yin shi salin alin ba tare da sarrai ba ana yin zabe ne na kai da halinka
ni sunana Ruqayya Muhammad amma lafiya lau zabe mun yi muna yin cikin lafiya lau ba fitina ba komai
sunana Salisu wanda ake san aka fi sani da inda lafiya
to harkan zabe alhamdulillahi
amma ana ganin kamar yau fitowar kai bai kai na shugaban kasa ba
gaskiya bai kai na shugaban kasa ba daga lokacin da aka fara amma yanzu da muka dan rana ya daga akwai mutane da suke fitowa hoto su zo su kada wannan zabe
sunana Muhammadu Falal Suleiman dan nan katin karfe 7:30 mutane suka fito suka fara kafa layi
wani zai mamaki me yasa wannan rumfa ta bambanta da sauran rumfuna
mu yanayin fitowar da aka yi an fito an yi dan gwawo ne saboda ana so ya zamanto a zo a kada ƙuri'a
Halima to
na ga shekarun ki sun kusa 100 amma kin zo zaben ki ka zo
yi kai ƴaƴa da jikoki su sama albaraka
bace ganin a shekarun ki kila za a ce gari ki zauna a gida kin fito zabe
a ko dai aika ta ina kallo
duk da canjin kudin Nigeria da kuma karancin takardun kudi a hannun mutane ana ta zargin wasu ƴan siyasa da yin amfani da kudi da kuma abu masrufi dan ganin sun sayi ƙuri'u kodayake dai wasu masu zaben sun ce su basu ga lokacin da ake raba waɗannan kuɗaɗe ba.
Sunana Haruna Usman. Shin abin da muka fuskanta matsala guda ɗaya ne shine matsalan da sawu suna bada kuɗi cimma wani
ma'aina ko ga ana bada kuɗi
ni na ga waɗanda nayi magana su suka ce lalle sun an ba su kuɗi wasu cikin masu bada kuɗin su ma sun ce sun bada kuɗin
amma an ce ba cash ina ake samu kuɗi
akwai cash tabbata hannunsu wallahi akwai cash a hannunsu dan ni kaina nan an kira ni ana son a bani kuɗin banje na karɓa ba.
Sunana Muhammad Sani. To zabe alhamdulillahi yana gudana yanda ya kamata kaman zaben da aka yi wancan karan.
Ana magana cewa da matasa da mata suna dan karban sabon kuɗi.
To mu dai gaskiya ba mu ga wannan ba.
Aisha Yako.
To ya aka yi kin zabe?
Na yi zabe mana.
An ce ku mata kaman ana tare ku Allah yi ana ba ku kuɗi gaskiya kin karɓa naki?
Ni gaskiya ban karɓa ba. Wallahi idan za a bani zan amsa da guduma. Ina bani ma wanda zai bani.
A sunana Nuruddin Musa dan gogo. To tsakani ga Allah wannan mata da kake gani sun shiga lungu. Ana dan ba su abin hasafi ne.
Me abin hasafi?
To da abin da ba za a rasa bane taliya ne da dan abu wanda ba za a rasa ba shine ake dan raba musu na zabe.
To amma kuna sana'ance dokar zabe ba a sayan ƙura'a.
A wannan ba sayan ƙura'a bane. Ba wanda aka canza ma ra'ayi kowa yana zuwa ya zaba abin da yake so ne.
Ya zuwa daren Asabar din nan dai an kammala tattara sakamakon zabe a mafi yawan rumfuna da kuma wasu mazabu. Kuma ana sa ran zuwa yammacin Ladi za a iya fara samun sakamako a matakin ƙananan hukumomi. Isa Lol Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Akai da Isa, to kafin mu je ga wasu rahotanni na musamman masu nasaba da zaben da kuma siyasar Najeriya, bari mu kada birnin Maiduguri fadar jihar Borno. Mu ji yadda shi kuma zababben mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Shettima ya kada tasa ƙuri'ar da kuma wasu abubuwa masu alaka. Haruna Daudabiu gare ka.
Zababben mataimakin shugaban kasar Najeriya Senator Kashim Shettima ya ce zai gudanar da alhaji a dukkanin jihohin da ke tarayyar Najeriya na ganin cewa kowace jiha ta amfana da roman demokradiyya a kasar. Senator Kashim Shettima dai ya bayyana hakan ne a garin Maiduguri a wata hira da irin manema labarai jim kadan bayan kada kuri'arsa a cikin garin Maidugurin. Duk kuma dukkanin al'ummar Najeriya ne suka kada masa kuri'a don haka zai tabbatar cewa kowa da kowa ya san cewa an zaɓe su kuma za su tabbatar da alhaji a cikin al'umma. Senator Kashim Shettima ya ci gaba da bayani yana mai cewa
alhamdulillah duk kurakurin ina ga kamar sun dauki matakan kawo maslaha bisa ga abin da ke addabar su. Yau na je ban yi minti goma ba na je ta Korea na Buramuwa. Ina ganin cewa insha Allah duk da Borno da fadin kasan an dauki matakan cewa dai an samu improvement a Borno.
Turin kadi ya shekaru 30 suka gabata jihar Borno ta kuskure samun mataimakin shugaban kasa. Kashi wannan karon kai Allah ya baka ka nasara kuma ka sabu wannan mataimakin shugaban kasa. Ko ta mutanen jihar Borno za su ci gaba gajiya?
Ni zan baka tabbacin cewa insha Allah kowace bangaren arewa kowace bangaren Najeriya za ta amfana cikin gwamnatin nan. An zabe mu a Borno amma an zabe mu a Katakana an zabe mu a Katsina an zabe mu a Benin ba inda fadin kasan nan ba zabe mu ba har ma ila inda ba zabe mu ba akwai hakkin ai mulki daga Allah ne kuma tunda Allah ya ba mu kamar mulki insha Allah za mu yi gogoron karfin mu ya al'umma adalci.
Dan kada da bayan zaben ku da aka yi da kawo ku ga karagan gwamnati akwai cicikuce da aka yi akan zaben na kamar akwai shi da kuke yi ne bayan rantsar da kula za ku kawo saboda za ku danar da zababbuka karbuwa wannan kasa.
Malam gaskiya mutane ba sa son gaskiya ne ba ta ba ingantaccen zabe kamar yadda aka yi na president Buhari ya taba faduwa a Katsina amma zaben bana ya fadi a Katsina. Ashuwaji Bola Ahmed Tinubu ya taba faduwa a Lagos ya fadi a Lagos. Ifeanyi Okowa bai fadi a Delta ba, Dechi Baba Ahmed bai fadi a Kaduna ba. An yi ingantaccen zabe su dai su rungume kaddara Allah ke bada mulki su zo mu hada karfi da karfe a yi bautan kasa.
Ana cikin gudanar da wannan zabe ne dai a jiya aka samu tashin wata gobara a cikin kasuwar da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno da aka ce ba a san musabbabin wutar ba wanda a jiya kuma aka sake samun wata gobara a kasuwar Gambolu da ke cikin garin Maiduguri da misalin karfe 2:30 na rana wanda har yanzu ba a san musabbabin wannan gobara ba. Tashin waɗannan gobara a kasuwanni da ya tace na uku a cikin sati uku da ya gabata musamman ma a wannan jihar na Borno. Haruna Daudabiu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai wasu rahotanni na musamman masu alaka da zabuka da siyasar Najeriya. Wani muhimmin rukuni a siyasar Najeriya shine mata yan siyasa. Shin da alamar ana dada damawa ana kuma sha tare da matan? Madina Dauda duba mana.
Daga 1999 zuwa yau, kididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaba a cikin ƴan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da ƴan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Sune Ireti Hibba Kingide ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma, sai Ifalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109, sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa ɗan uwanta ƴanci, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar, domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba. Na gan yanzu abun da ya zama kuma kaman 50 ne kuma mun yi mun koma baya. Ba wani cin gaba a ci a Senate gaba daya. Ma daba mata 8 kawai a za gan cewa yanzu mata da muke da shi guda 3 ne kawai, dan 3 din kuma dukan su sabon zuwa ne.
To ganin cewa Ireti Hibba Kingide tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a binnin tarayyar Najeriya, ko menene za ta ce a game da wannan zaben? Ga bayanin da ta yi mana.
Ban ce kawai amara ko wani mace baya ba, wanda suka ga ya cancanta a je amara masa baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly, ni ban ga abin da ya mana ba, kuma duka FPT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din, don sauran biyu an taba zaben su waɗansu so da yawa, ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai mana. Ai babu, so ni ne sukan canji din. In ana son mutum party bai hana su. A gani na wannan karo sama ga mata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zabe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da ƴan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
An kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem bane da issue bane, tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya, sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na ƴar takara sai da ta yi maganan kuɗi, amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya, so kalubalen da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa, Madam Ladi Bala, ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Misalan mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa. Suna nan da yawa. Daya musallan mata siyasar Najeriya yadda aka tsara ta, ko kuwa yadda take a ƙasa yau, siyasar Najeriya tana buƙatar kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito bane, ba wai kuɗi ma sana'a ba, kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zaɓe a Najeriya, sai kana da shi. Amma asalin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kudaden da mutane ka siya ticket da shi, miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kadai iya tafiyan ba, a kyauta in ka samu form din ka siya, kina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka, har ka zama kai ne zaka dauke zaka tsaya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siye su.
an samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar Abga da kuma jam'iyyar YPP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, wani babban lamari a siyasar Najeriya ta yanzu kuma shine dauki dora da siyasar Ubangida. Muhammad Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto akai.
A Najeriya siyasar Ubangida na tasiri matuƙa ga sha'anin zabe, musamman ma a yayin fidda gwani. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano, na cewa
in zaka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu, idan aka ce Malam Aminu Kano yayi magana da dan Nefu zai bi, idan aka ce Sardaunan Sokoto yayi magana da dan MPC ko zai bi. To waɗannan yayin gida ne na siyasa, amma sun tafi da ita bisa aqida da shi kaman wato jagorori ne, jagoranci ne. Amma yanzu yayin gidan siyasa abinda aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su bashi abinda bai cancanta ba, su tsaye da wanda bai cancanta ba takara, su cire wanda ya cancanta, su dagula al'amura, su janwo siyasa ta zama mai tsada saboda gwargwadin kuɗinka, gwargwadin shagalinka.
To amma a cewar Sanata Mas'udu Aljibril Dogwa, tsohon wakilin mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, gwamnonin ƙasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a ƙasar.
Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida, akwai wadda yake da Ubangida ba gwamnan yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba? Ai magana kake, gwamnonin Najeriya duk matsalar da muka samu muka yi ga a cikin demokradiyyar mu ta Najeriya su ne suka hana majalisu tafiyar da al'amuran su yadda ya dace, su suka hana tafiyar da shugabannin ƙananan hukumomi tafiyar da al'amuran su yadda ya dace, su ne suka kawar da aqidar a aikuwa da ƙananan hukumomi kuɗin su aikin su.
Shugaban kasa
shi ma ba gwamnonin suke juya shi ba, saboda ka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida.
Wataƙila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaƙa ta ƙullaƙu tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi, wadda kan rikiɗe ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa ta yiwu sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ta iya tasiri ta wannan fuska. Amma Dr. Dukawa na cewa
labaran da muke samu shine an sun riga sun tanadi wasu kayayyaki kaman atamfofi, kaman wasu kayan abinci da makamantansu, wanda watakila za a yi amfani da su a madadin kuɗi. Amma dai tunda babu kuɗin, ruwan kuɗin, to za a samu sauki akan zaben da ya gabata a baya, ko kuma dabarar da ake yanzu dab da zaben a ce za a yi empowerment, shi ma wannan kaga za ka iya bayyantar sa a matsayin nau'i na cewar dabarun sayan ƙuri'a ne.
Masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar Ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe. Shin ko gwamnoni kan takarawa a wannan?
Wai ba cinya ba kafa baya. Su waye suke da kuɗin? Su waye suke da hanyar kuɗin? Gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi, su ne suke da madafu na iko, su ne suke da madafu akan asusun da ya mallaki harkokin jama'a. Saboda haka tafiyar da siyasa ta kuɗi ba za ma ka iya kaucewa da cewa gwamnonin nan su ne suka asasa ta ba.
Kididai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ƙirƙiro da na'urar VBAS na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar.
Siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a, kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi, saboda jama'a suke zaɓen shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. Siyasa ka faɗi ra'ayinka na wanda ya faɗi nasa, amma alƙalan da su yi kunshi a ƙarshe shi ne jami'an ƙasa ranar sa.
Farfesa Mahmud Yakubu kenan shugaban hukumar zaɓen Najeriya INEC. Baya ga haka su ma 'yan ƙasar na bayyana abubuwan da suke fatan za su daƙile yunƙurin magudin zaɓe a bana.
Sunana Tasiya Ahmad Ali. Wannan canjin kuɗi da aka yi da kaɗa ƙuri'a, in an zo za a ba mu kuɗi a canza ma a yi magudin zaɓe, in Allah ya ga muna sa karan wannan karan ya zo ƙarshe.
Sunana Surat Yunus Aliyu. Insha Allah ne ranar zaɓe, a yadda nake da ra'ayina in zai da filin zaɓe babu wanda zai ce sun da ra'ayina, in je in zaɓa abin da nake so, kuma idan na zaɓa zan yi addu'a Allah ya sa abin da na zaɓa ya zama min alkhairi.
Sunana Sufwan Alhassan Ɗanbare. A to ni a duke da zan yi domin daƙile makonin zaɓe a ɓangare na, ni a kan kaina zan yi zaɓe ba tare da an bani kuɗi na karba kuma ko da an bani na karba zan zabi ra'ayi na
sunana Mamlati Ibrahim Abubakar idan naje yin zabe ina yin abin da ya kawo ni
sunana Abdulhakim to ne abayinta ta talauci ma ina kawo amma kuma masu bada kuɗin a siya din ma su ma inda shari'a ba bai kamata ma su ma su bada kuɗin ba
sakamakon wannan zaben dai shine zai tabbatar da sauyin da ƴan Najeriya ke fatan gani a tsarin zaben kasar da kuma tasirin matakan da hukumar INEC ta bullo da su Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jira kamar da jadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da yadda ake kan jiran sakamakon zaɓukan na Najeriya a matakin jihohi yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Salaman Abu sai kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.